sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Binta Suleiman Yero da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata, 6 ga watan Satumba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku da wata zanga-zangar lumana da wasu matasa suka yi a jihar Taraba bayan zargin ƴan sanda da kashe wani matashi har lahira. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. To wata fashewar da ta auku a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha da ke Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 6, ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyyar 2. Wani dan ta'adda da ba a san ko wane ne ba ya kunna wani abu mai fashewa lokacin da wani jami'in diplomasiyyar Rasha ya fito waje don sanar da sunayen masu neman visa Afghanistan da ke tsaye a layi, in ji ma'aikatar harkokin wajen Rasha da wasu shaidun gani da ido. Nan take dai ba a san makomar jami'in diplomasiyyar ba. Khalid Zadran, kakakin ƴan sandan Kabul, ya ce jami'an tsaron Taliban ne suka kashe ɗan ƙunar bakin waken da ya kai harin kafin ya kai ga inda yake niyyar zuwa. Zadran ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa ɗan ƙunar bakin waken ya yi niyyar tarwatsa kansa a cikin ɗimbin jama'a ne, amma jami'an tsaro sun kutsa kai tare da farmasa kafin ya kai ga cimma burinsa wanda ya haifar da fashewar. Na'urar izin nuclear ɗaya tak da aka bari tana aiki a tashar nuclear Ukraine da ke Zaporizhia a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Russia ke ci gaba da yi, a cewar hukumar makamashin nuclear gwamnatin Ukraine. A yau sakamakon gobarar da harsasai suka haifar an katse layin wuta ɗaya da ya rage, in ji Enogotum a cikin wata sanarwa ta Telegram. Ministan makamashi na Ukraine Galushchenko ya faɗa a shafin Facebook cewa kamfanin na Enogotum zai nemi gyara layin, amma bai samu damar yin hakan ba yayin da ake ci gaba da faɗa a kusa da ginin. Kasar Rasha ce ke rike da tashar nukiliya da ke ta fuskantar hadari tun farkon lokacin da ta yi mamayar, amma injiniyoyin Ukraine ne ke sarrafa ta. Hambararren Prime Minister Pakistan Imran Khan ya zargi gwamnatin hadakar kasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben kasar domin nada sabon hafsan sojan da suka zaba don kare aika-aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dokiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya. Ranar Litinin Prime Minister Shahbaz Sharif da abokansa na kungiyar kawance da sojoji masu tasiri sun yi turda zarge-zargen da tsohon shugaban ya yi a lokacin da yake jawabi ga wani gagarumin gangamin nuna adawa da gwamnati da dare a Faisalabad. Takaddamar dai ta zo ne a daidai lokacin da ake ta cece kuce a kafafen yada labarai na kasar da ma na siyasa kan waɗanda za su gaji babban hafsan sojin kasar Janar Kamar Javed Bajwa wanda ke shirin yin murabus a watan Nuwamba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda wasu matasa a jihar Taraba suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su ga abin da ƴan sanda suka yi na dukan wani matashi har lahira. Wakilin Lado Salisu Garba na ɗauke da wannan rahoton.
Biyo bayan matsalar rashin tsaro da al'umman jihar Taraba ke fama da ita, sai gashi kuwa wasu al'umma mazauna yankin Mil 6 sun koka tare da nuna zargin cewar ƴan sandan jihar Taraba suna yi wa ƴaƴansu ɗauki daidai. Al'amarin da ya janyo matasan wannan anguwa dai suka shirya zanga-zangar lumana, ciki har da datse babban titin da ya taso daga birnin Jalingo ya haɗa da jihar Adamawa. A yayin da na yi nasarar tattaunawa da shugaban matasan wannan yankin, wanda ya fara shaida min sunansa kamar haka.
Suna Confidence Aliyu.
Menene makasudin wannan zanga-zanga da na ga ake?
Polisawa ne suka zo suka yare sun yara guda uku a cikin anguwanmu suka kai su custody nasu. To mu abinda za mu ji da washegari shine yaran wani duke su har ɗaya ya mutu a office nasu. To mun ba su kwana uku, gaya mana mene dalilin mutuwan wani, sai ba su ba mu feedback ba. To mu kuma matasa ba za mu yarda a kashe ɗan'uwanmu, mu kuma gobe zai dawo kanmu mu ce mun bari ba. Shine mun fito mu nuna gwamnati, mu ba muna fara da gwamnati ba, ko muna fara da police ba. Mu muna so su zo su gaya mana sun yi laifi da dalilin da ya sa, kuma yara abinda suke na shanun su nan sun mutu ko suna nan da rai don mutane uku suka kama daya ya mutu ni so rabi ba mu san ko suna nan da rai ba
ita ma dai ana ta bangaren mahaifiyar matashin da yan anguwar suke zargin yan sannan da yi masa duka har lahira ta koyi mana karin bayani domin a cewarta wannan al'amari dai ya auku anguwan su wannan karo ne na uku kuma dai duk suna zargin yan sandan ne da aikata musu wannan aika-aikar mai suna Victoria Philip wadda ta tabbatar da cewa wannan al'amari dai bai musu dadi ba
ba za ka kashe min yaro ba a gane ko ai dokan yaro yayi laifi dole a sare shi ba wai abu yaro haya kai ga mutuwa ba so ni abu ya min zafi yana na dawo na ji yaro ne na ji zafi mutuwa yaro na so ni abu ya son fada ma ga gwamnati in fa za su cigaba da abu suke ma yaran mu wallahi sai malam sai dai ina ga mutuwa ana mutuwa nan guda daya ne so ni abu ne ya dame ni eh abu ne sun kashe mana yara guda uku sun kashe Oliver sun kashe dan John da kasa nan ga wannan yaro yanzu na uku kenan kuma duka
yan sanda ne
duka a hannu a gudan police tawa ne so mu ba mu ce wai mun fara gwamnati ba ba mu san mu fara gwamnati ba amma kun gwamnati mai gyara
Elkana Daniel kuma yaya ne a gurin wannan matashi da ake zargin yan sandan da ya masa duka har lahira yace kanin sa dai baya da matsala da kowa kuma ya fita a gida lafiyan shi
ta fi kani na ne
uwa dai uba daya
uwa dai uba daya
to yanzu ya kuka ji da akwai wannan lamari
kani na ya fita da lafiyan shi kafin na kira mu ji asibiti sanda ya riga ya mutu kafin nan police suka kira mu wai suspect da aka kama ya mutu mu ba mu san ko me yayi
to yanzu kuka je ofishin yan sanda sun ba ku gawan ne ko dai gawan nan har
har yanzu gawan nan hannun su ba su ba mu gawan ba yaran da suka kama su kani nan din har yanzu su ma suna a jin
to sai dai dindinan yan sandan jihar Taraba dai ta ce wannan zargin bashi da makama bare ma tushe zargin da yan anguwar mil shida da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba suke yi wa dindinan yan sandan ba gaskiya bane kakagirin dindinan yan sandan jihar Taraba SP Usman Abdullahi wanda ya ce
wannan al'amari ba haka yake ba kuma ba gaskiya bane mutane ne suka kira yan sanda da suke patrol cewa su zo hotel din nan ana zargin akwai abun da ya faru samari sun shiga da yarinya amma biyu sun fita sun gudu amma an shiga samu daya bai cikin haicinsa yarinyan ba ta cikin haicinsa wato abuge take shi wannan sauri kamar na gama sunan Jafet ita kuma sunanta Jennifer to na aka shigo yan sanda suka ba da guduma aka dauke shi aka kai shi asibiti tare da yarinya ba sa cikin haicinsu nan aka fada bada magani ana jinya tabbas an tabbatar ya bugu abuge yake a nan asibitin da ya fara hamin aman jini
a wannan asibiti
yana aman jini nan likita ke bashi kulawa har Allah ya kawo karshen kwanan sa ya mutu
Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Lado Salisu Garba har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai gabinta dauki da kashi na biyu na labaran duniya
Najeriya yayin da har yanzu ake fama da matsalar yajin aikin malaman jami'o'i sai gashi kuma kungiyar dillalan man fetur ta kasar Shiyar Arewa ta fara yajin aiki na gargadi saboda a cewarta gwamnatin tarayya ta gibiyanta naira miliyan 600 da take bin ta bashi wanda hakan ke gurgunta harkokinta daga Mina ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari da rahoton
dillalan mam dai sun ce suna bin gwamnatin Najeriya kimanin naira miliyan 600 al'amarin da suka ce hakan ya sa suna dabda durkushewa akan lamarin kasuwancin nasu to sai dai ga bisa dukkan alamu an samu baraka a tsakanin ƴaƴan ita wannan kungiya akan wannan fafutuka ta su Alhaji Musa Yahaya mai kifi shine shugaban kungiyar dillalan man reshen arewacin Najeriya ya ce rashin biyan su kudaden dakon nasu har na kimanin watanni 9 yasa suka dauki wannan mataki
tsawon wata tara a yanzu magana da mishe da kai mun ta zama mitin da su mun yi ta rubuce da su duk da abubuwan bai canja ba dai to sanadiyar haka mu ga cewa ba mu da wata abin da za mu yi umban da mu janye aiki na kwana uku ya zamanto cewa wannan ne
to sai dai shugaban kungiyar dillalan man reshen depot na Mina ta jihar Niger Alhaji Adamu Erana ya ce ba su cikin wannan yaji saboda rashin gamsuwa da matakan da aka dauka kafin tafiya yajin
an samu dai wasu factions da suke so su sa kai a irin wanga al'amarin mu kuma dama abinda muke kuka a kai shine kar a kawo mana maganan faction a ciki a zo a zauna kungiya guda ta itman
na'am to amma yanzu menene dalilin ku na kin shiga wannan yaji saboda an samu wannan baraka ko ku ba ku gamsu da dalilan da suka ba
gamsu da dalilan da suka zo da shi ba
Duk da wannan turjiya dai, Alhaji Musa mai kifi ya ci basu karaya ba.
Babu cikasin da zai kawo mana daman mu mena ban ma dauke su ma wani dai faɗin da suke tasiri ma a harkar mai fetur bane ba ma.
Ko baya ga wannan bashi dai kungiyar dillalan ta ce tana matukar shan wahala a sakamakon rashin kyawun mota a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma,
kwadai ke ta da wulakanci, kike sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin yanci.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ta tabbata cewa kasuwar a ƙasa take, musamman shi layin ta Ambu, shi yasa ta samu suna Kwari. Sai aka zo ita gwamnati ta ba da dama an yi kantina, to shi ruwan da idan ya zo nan ne wurin zamansa fiye da shekara 50, sai aka zo aka gine layin.
Illa tana layin ta Ambo, su sun sani, makwantar sun san komai, sun san matsalar ko ina da ina sun sani. Wannan ginin ya kamata a tashe shi, shi ne za mu samu sauƙin ambaliyar ruwa a kasuwar kantin Kwari.
Sun je sun samu NC gine-gine na daban na mutane suna yi rusawa. Ai, ya kamata gwamnati ta yi adalci.
Mu inda muke aiki kawai, inda ginin ya hauka magudanar ruwa.
Yau shirin zai duba batun ambaliyar ruwa a kasuwar kantin Kwari ta birnin Kano a Najeriya. da kuma cece ku can da ya biyo bayan umarnin gwamnan jihar na rushe gine-gine da suka tare hanyar ruwa a kasuwar. A da aka ce mu
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadara mai ta dota da waɗanda suke da dajawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare
madalla. Masu realitin din makon jiya ne mamakon ruwan sama ya haifar da mummunar ambaliyar ruwa a sassan birni da kewayen Kano na arewa maso yammacin Najeriya. Mashahuriyar kasuwar cinikayyar tufafi ta kantin kwari na cikin muhimman wurare da ambaliyar ruwa ta mamaye, al'amarin da ya sabbaba 'yan kasuwar suka yi hasarar kayayyaki na biliyoyin naira. Wannan ambaliya ta zaburar da gwamnatin jihar Kano wajen ɗaukar wasu matakai, inda gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya bada umarnin rushe duk wani gini ko rumfa da ke kan magudanai da hanyoyin ruwa a kasuwar. Bayan ganawa da shugabancin kasuwar, tuni wannan kwamiti da gwamnatin Kano ta ɗorawa alhakin aiwatar da wannan umarni na gwamna ya fara aikinsa, sai dai a cewar 'yan kasuwar kwamitin ya bar jaki yana bugun taiki.
Suna Nura ya Sayyadi, ina kasuwar kantin kwari layin ta Ambo, ina aje kayana a shagon Ibrahim Alizo, ina da tebur na waye gari. Wannan ambaliyar ruwa ya shafi kayana, gizinoni sun lalace, shaddodi sun lalace, a Allah ba kasar wallahi shagon ta su mai tangar ta tara miliyan 100 wallahi a shagon. Duk abin da ya ta wannan ginin da aka yi ne a kantin layin a kaso kantin kwari layin ta Ambo shi ya kawo wannan ambaliyar. A shekarun baya da yawa an yi ruwa wanda ya fi wannan, wallahi ba mu taɓa ganin wannan ambaliyar ba sai sakamakon wannan ginin da aka yi, domin tsakiyar hanya na ruwa yake bi.
Wane ne ginin ne?
A ce gwamnati ce.
To ai kuma gwamnatin ta ce ta ba da umarni cewa duk ginin da ya sa ake kan hanyar ruwa aka wanda shi.
Eh, ta ba da umarni aka tabbas mun ji mamman yaba gwamnati 100%. Alhamdulillah ya yi gudunmawa. Amma kuma ai layin ba a sa mistop ba. Shi wannan ginin da aka yi na layin tsakiyar layin ta Ambo ba a sa mistop ba.
Har yanzu ba a kai ga sa masa jamfenti ba.
Har yanzu ba a sa masa ba, kawai sun sa ne can wasu sa wasu jamfenti nan gaba kaɗan suka sa, amma nan shine illa ba ko ina ba. Illa tana layin ta Ambo. Su sun sani makamantan sun san komai, sun san matsalar ko ina da ina sun sani. Wannan ginin ya kamata a tashe shi, shi ne za mu samu sauƙin ambaliyar ruwa a kasuwar kantin kwari.
Sunana Ibrahim Isahad Ismail Dala. To wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban taɓa ganin ambaliyar ruwa a wannan kasuwa kamar wannan lokaci ba. Duk kayayyakinmu da suke a ƙasa mun ajiye su, duk sai da ruwa ya shanye su, mun yi asara ta miliyoyin naira.
Yanzu kome kuke so a yi ga wannan al'amari ya faru?
To wannan al'amari da ya faru kowa ya sani, wannan layi da muke zaune da shi, idan ka zo layin ta Ambo za ka ga babban layi ne da ruwa, in damuna ce take wucewa. Gwamnati ta zo ta yi gini mai hawa biyu a gin, idan ruwa ya zo sai dai da ki wannan ginin ya faɗa shagunan mutane. Sannan ta je gaba wajen titi inda yanzu take sabuwar gada, ta yi wa'insu blok guda biyu sun tare ruwan. Ruwan in ya to ba inda zai haura ya hau titi ya shiga cikin fagen ya shiga ƙananun kwatoci ya faɗa babban kwata. Sun je sun samu wa'insu gine-gine na daban na mutane suna yi rusawa. Ai ya kamata gwamnati ta yi adalci. Idan wancan mutumin ya ci hanya ya zo ya yi ginin a kan kwata wajen ruwa aka rushe masa nasa, ita ma gwamnati ginin da ta yi a wannan layin ta Amban da wanda ta yi a bakin titi yake tara ruwa, ya kamata ta je ta rushe shi.
Alhaji Balaraba Tatari da ke zaman shugaban kungiyar mamallaka gidaje da kantina a kasuwar ta kantin kwari ya ce tun lokacin da gwamnati ta zo yin ginin jerin kantina a kan wannan bangare na kasuwar da ake kira layin ta Ambo suka ja hankalin mahukunta game da illar da ke tattare da yin hakan.
Ta tabbata cewa kasuwar a ƙasa take musamman shi layin ta Ambo, shi yasa ta samu suna kwari. Sai aka zo ita gwamnati ta ba da dama, tun da Kano da zamu ce ta ba da dama, an zo an gine layin, an yi kantina. Tun da an gine layin kuma gaba ɗaya kantin kwari ruwan ta layin zai shigo, saboda sai koma fadawa kuma kantinan jama'a. Wannan shine makasudin abin da ya haifar da wannan ambaliyar ruwan kashi 70 a cikin 100.
Yanzu tunda ku ne shugabanni kuma kuke mallakar galibin gidajen nan, in ka cire wannan wanda gwamnati ta yi, me kuke yi?
Abinda muke yi, mun yi complain din matsalar da ta kawo ambaliyar ruwa shine layin ta Ambo da wuraren da aka toshe wata hanya ta kwata. To wurin da aka toshe hanyar ina ne? Akwai cambobi da yawa na kwata, akwai kuma yan kananan kantuna da aka je aka dora su akan kwata. Saboda haka wayannan kantunan kafin a yi su ba samu wannan matsalar ba, sai muka yi complain idan layin ta Ambo ruwa ya shigo tunda yana samun mafitar sa kafin a yi ginin. To muna roƙon gwamnati da ta sa a tashi wannan ginin, saboda wannan ruwan ba zai iya daina shigowa ba tunda nan ne hanyar sa.
Shi wannan gini da gwamnati ta yi misali, wa aka baba ko yan kasuwa aka baba?
Ai ba bayarwa ake ba, gini ne za a ce yan kasuwa suka nema, amma asalin wanda yake neman a gina ai ba dan kasuwa bane, su suke kullakullan su su zo su gina abin su kuma su sa wuri a kasuwa. Saboda haka bayan an zo za a yi wannan gine-gine, mun ba da shawarwarin da ya dace kuma mun yi rubuce-rubuce wa complain kowace ma'aikata ta jihar Kano.
Yanzu tun da gwamnati kun samu kafata ce da kanta a rushe ginin da yake kan hanyar ruwa, kun ankar da ita game da wannan gini na layin ta Ambo da kuke ta magana?
Gaskiya dai waɗanda suke zuwa a maganar a yi rusho ɗin nan mun ankar da su, kuma mun ankar da gwamnati akan hakan. Amma yanzu ba mu da wani tabbas akan cewa wannan layin ma za a taba shi, saboda inda yanzu ake yin rusau din, Allah ya sani rusau din za a yi shi ne za a rushe gidajen al'umma da yawa.
To yanzu ya kuke so misali
ai? Inda muke so shine gwamnati ta kalli al'umma, ta kalli kuma asarar da al'umma za su yi. Wannan mota ta kwashe wannan kwata a madadin a dora ta kan gidajen mutane ta rinka rushewa. Mu shawarar da muke bayarwa shine a dora ta a cikin kwata. Idan aka saka ta a cikin kwata shine duk abin da za ta yaso wanda ya tara kwata ne. Amma yanzu inda ake aka dora ta kan cewa ta rushe gine-gine, wannan ya zamto cewa kamar yan kasuwa za a jefa su cikin wani mawuyacin hali.
Nan gaba a cikin shirin za mu ji martanin mahukunta game da wannan korafi.
A Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa. A Afirka mutum ne ƴantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi ta tacci, da fari da baki na jiko na
mace. Madalla. Masaure Dr. Kabiru Ibrahim Getso shi ne kwamishinan muhalli na jihar Kano, kuma mamba a kwamitin gwamnati na fitar da hanyar ruwa a kasuwar Kantin Kwari.
To na farko dai gubin yarjejeniya da wani ba magana, yarjejeniya kwamiti ne da girman gwamna ya kafa, wanda kuma ya ce a zo a duba abin nan abin tsari da doka a zo a fitar da shi. To kaga ba magana ce ta yarjejeniya ba, mu dai gaskiya muna yin aikin nan a bisa yanda tsari yake, a bisa kuma doka ta ka'idar gini. Mu inda muke aiki kawai inda gini ya hau kan magudanar ruwa, kaga ai ba mu da wata alaka da gurin da ba bai shafi magudanar ruwa ba, saboda gobarin da mai girman gwamna ya bamu a fili yake cewa
wannan
ya hau kan magudanar ruwa a sauke shi.
Bazan ne karshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tarar da mutananta, kosassu babu tsiraraita, da rashin aiki daga labaita.
A gai da majidaɗin Kwari. Yanzu kuma lokaci na Salumar Barma zai kama na sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun bayyana farin ciki a game da abin da suka kira samun nasarar ceto wata ba'amurka da 'yan bindiga suka sace a ƙauyen Yalgo na karkarar Samatanga a ƙasar Burkina Faso. Jaridar ta ce tun daga ranar da aka yi awon gaba da Suelen Tennyson a cikin daren 4 zuwa 5 ga watan Afrilun 2022, Nijar ta dage haikan wajen ganin ta kubutar da ita daga hannun mutanen da suka yi garkuwa da ita. Dalili kenan gwamnatin kasar a taron majalisar ministocin da ta gudanar a ƙarshen mako ta bayyana jin daɗi a game da rawar da ta taka wajen ceto Sister Tennyson tare da jinjinawa dukkan bangarorin da suka tsoma baki a wannan haraka. Jaridar Lebanon na cewa hukumar kula da kwangilolin gwamnatin Niger Autorité de Régulation des Marchés Publics wato IRMP a takaice ta gargadi ofishin ministan ilimi mai zurfi ya soke wasu kwangiloli biyu da tace ba a bi ka'ida ba wajen bayar da su. Yarar tace waɗannan kwangiloli da suka kunshi ayyukan ginin ɗakunan karatu a jami'o'in Maradi, Zender, Tawa da Yamai, darajar su ta haura miliyan 35 na sefa. Kamfanin Builders SA mallakar wani ɗan ƙasar Mali Ibrahim Jawara ne ya samu wannan aiki, sai dai bayan gudanar da bincike hukumar tantance halaccin kwangilolin gwamnati wato IRMP ta gano keta ka'ida wajen bayar da su. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce majalisar sasanta rigingimin siyasa wato sai NDP na shirin soma zamanta na farko a shekarar nan ta 2022. Jaridar ta ce shugaban majalisar Prime Minister Uhmudu Muhammadu ne ya kira wannan taro da zai hada bangarorin siyasar Niger akan teburi guda a ranar Juma'a 9 ga watan nan na Satumba domin tantauna batutuwan da suka hada da yanayin tsaron da ake ciki a wannan kasa, sai kuma bitar inda aka kwana game da tsare-tsaren zaben 'yan Niger mazauna kasashen waje. Murfe sharhin da jaridar Echo du Monde dake cewa an shiga halin kunci a gundumar Gegime dake jihar Difa, inda al'amuran tsaro suka fara lalacewa a 'yan makonnin nan. Kusan a kowane dare idan ba a kai hari ba, to zaka ji an sace mutane ko kuma an tare matafiya akan hanya. Yar ta ce misali a tsakiyar makon jiya 'yan Boko Haram dauke da manyan bindigogi sun kai farmaki a gidan wani dan kasuwa a wajejen karfe 9:30 na dare, inda suka yi yunkurin sace shi. Kanansa da ya zaburo ya hana wannan yunkuri, atake suka bude masa wuta. Kafin haka ta faru, an fuskanci makamantan wannan aika-aika da dama, wato dai lamarin tsaro a yau a jihar Difa, sai dai hamdalah. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da malasi, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
A takaice dai, wata fashewa da ta auku a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha da ke Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 6, ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyyar 2. Wani dan ta'adda da ba san ko wane ne ba ya kunna wani abu mai fashewa lokacin da wani jami'in diplomasiyyar Rasha ya fito waje don sanar da sunayen masu neman visa Afghanistan da ke tsaye a layi, inji ma'aikatar harkokin wajen Rasha da wasu shaidun gani da ido. Na'urar iza nuclear ɗaya tak da aka bari tana aiki a tashar nuclear Ukraine da ke Zaporizhia, a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Rasha ke ci gaba da yi, a cewar hukumar makamashin nuclear gwamnatin Ukraine. A yau sakamakon gobarar da harsasai suka haifar, an katse layin wuta ɗaya da ya rage, inji Anna Gautam a cikin wata sanarwa ta Telegram. Ministan makamashi na Ukraine Guloschenko ya faɗa a shafin Facebook cewa kamfanin na Energotam zai nemi gyara layin, amma bai samu damar yin hakan ba yayin da ake ci gaba da faɗa a kusa da ginin. Hambararren Prime Minister Pakistan Imran Khan ya zargi gwamnatin haɗakar ƙasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben ƙasar domin nada sabon hafsan sojan da suka zaba don kare aika-aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya. Jiya Litinin, Prime Minister Shahbaz Sharif da abokansa na kungiyar kawance da sojoji masu tasiri sun yi tir da zarge-zargen da tsohon shugaban ya yi a lokacin da yake jawabi ga wani gagarumin gangamin nuna adawa da gwamnati da dare a Faisalabad. A Najeriya, yayin da har yanzu ake fama da matsalar yajin aikin malaman jami'o'i, sai gashi kuma kungiyar dillalan man fetur ta kasar Shiyar Arewa ta fara yajin aiki na gargadi saboda a cewarta gwamnatin tarayya ta ki biyanta naira miliyan 600 da take binta bashi, wanda hakan ke gurgunta harkokinta.
Masu raro, a nan makakashin shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku dosa daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yero da tayan gabatarwa sai Salaman Abu, wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na Karal, ni Sarfil Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.